الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مدساكة سعدوا أولا يمشي نجمة أيو شاتر لكم شاتر قوات الربيع الثاني هجرا ما إيه صلى الله عليه وآله وسلم أدبو دير فريه من الثلاثين لهدو wanda kuma yazo daidai da biyu no daya ko wanda yazo daidai da daya ga watan uku miladiya ta 2013. A wannan majalisi mai albarka da muke tafsirin alqur'ani mai girma a wannan masallaci na Uthman ibn Affan a gidan kaya a cikin garin Kano, wanda a yau insha Allah ta'ala za mu ji tafsirin سورة الماعون. قبل أن مفارة تفسير وانا سورة متعني اليوى سنة تنبيا دن دندا أسوس دا مكا قدم أربعة وانديكي أدى علاقة دا مجل دا وانا مجلسين وانا مسلاتي كراس سكا دا اكي وانا مسلاتي بارا من قدم أربعة أسوس صوت الحق وانا وانا صوتي tun daga wancan lokacin da muka kaddamar da wannan asusu ana jin dirilin sa a cikin gari. Kusan shi ya dauke mana cewa da tsawon lokacin da muka dauka ba tare da mun samu haduwa a wannan majalisi ba, an saurari karatuttuka da aka yi a baya a wannan masallaci, wanda har zuwa yanzu kuma ba a daina ba ana sa waɗannan karatuttuka a tashar Pyramid FM kullum da karfe 11 zuwa 12 na rana. To wannan asusu yana nan kuma insha Allah, kamar yadda muka ambata a wancan zaman, kuma muka yi wa junan mu alƙawari cewa za mu tallafa wajen mu ga cewa karatuttukan da muke yi a nan ana samu ana yada su ta kafofin watsa labarai waɗanda ba su samu ikon zuwa nan ba saboda nisa ko saboda wasu shugulgula ko saboda wasu dalilai da kuka sani, su ma su samu sauraron wannan karatu. Don haka insha Allah a sati na gaba, sati mai zuwa, da ikon Allah da izininsa, kowa zai zo da abin da ya tanada ma wannan asusu. Saboda haka lokacin da za a fara karatu a wannan lokacin kowa zai fito da abin da ya yi niyya zai ba wa Allah. Don haka wannan tunatarwa ce kafin sati mai zuwa insha Allah. Bismillah manam.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din. ذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم
بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين شنكاذا ومن ديك كرية لانا ساكمكو فذلك الذي يدعو اليتيم شنه ومن ديك بانجا جيما رايا ولا يحض على طعام المسكين كما بايع قديسة وابسة شيئة المسكين فويل للمسلين دم حكا سننن أذابا تاتبت قمسا لك الذين هم عن صلاتهم ساهون ودن تسكي ربكا وقبل سلس الذين هم يراؤون ودن تسوني سكي يدا أبين ويمنعون الماؤون هم سكي هنسي مكو wannan sura ana ce da ita suratul ma'un wanda wannan shine sunan da yafi shahara a cikin masahib da kuma da tafsirin tafsiri suratul ma'un saboda lafazin al ma'un da yazo a cikin ta bai zo a cikin wata sura ko a wata aya ta alqur'ani ba sai a wannan sura sannan a wasu littattafan tafsirin da cikin sayyid al-bukhari amma da suna da suratu ara'aita alladhi suratu ara'aita alladhi wasu suna kiranta da suratu tatbin wasu suna kiranta da suratu ara'aita alladhi yukazzibu bid-din wato gaba ɗaya jumlar ko gaba ɗaya ayar farko wasu suna kiranta da suratu ad-din wasu suna ce mata suratul yasin sunaye daban-daban amma dai sunan da yafi shahara shine suratul ma'un wannan sura sura ce makkiya a wajen da dama daga cikin malamai abinda suka ci kenan sura ce makkiya wasu suka ce sura ce madaniya kamar Qatada da wata riwaya ta Ibn Abbas cewa wannan sura ce madaniya wasu kuma suka ce a wani bangare nata makkiya ne wani bangare kuma madaniya wato ayoyin uku na farko makkiya ne ayoyin hudu abinnan hudu na karshe su kuma abinnan ne madaniya ne saboda a ciki an yi maganar munafikai wanda a lokacin Annabi sallallahu alaihi wasallam yana Makka ba a san wani abu munafici ba a lokacin daga musulunci sai kafirci babu wani abu sunan shi munafici munafici bai bayyana ba sai da aka je Madina to kuma surar ta yi magana akan dabi'a ta munafikai ayoyi daga aya ta 4 zuwa karshe ba ka suka ce wannan aya ta 4 zuwa karshe madaniya ne aya ta farko zuwa ta 3 makkiya ce wannan ba abu ne mai bada mamaki ba kamar yadda aka sani akan samu sura makkiya tare da haka a samu wasu ayoyi a cikinta da suke madaniya ne ko a samu sura madaniya tare da haka a samu kuma wasu ayoyi daidai ko a cikinta waɗanda suke makkiya ne saboda Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam shi yake umarni a sanya kowace aya a inda ya dace a surar da ta dace kuma za ka ga kowace aya an sanya ta a inda ya dace ba za ka ji cewa akwai wani kongurukon baya ba a ciki inda duk aka sa aya za a ga cewa ta zauna sosai ba tare da an samu wani tangarda ba wanda yake nuna cewa wannan abu ne daga tsari ne daga Allah ba ka babu mamaki ta kasance sura ce da ta kunshi wani abu na ta kunshi ayoyi da suka sauka a Madina da a Makka da kuma wasu ayoyi da suka sauka a Madina wannan sura a jerin gwanon saukar surorin alqur'ani cikin 17 idan mun tafi akan cewa sura ce makkiya ita ce sura ta 17 sannan ta sauka bayan suratul takasur a gabanin suratul kafirun abinda wannan sura take karantarwa tana karantar da mu cewa aqida tana da alaka da aiki wato aqida ba wani abu ne da yake tsaye a zuciya kadai ba shi da alaka da aikin mutum ayyukan mutum su suke fassara aqida suke cikin zuciyarsa idan aqidar mai kyau ce to za a ga tana naso za a ga tasirin ta tare da aikin mutum idan mara kyau ce ma za a gani sura tana karantar da mu haka saboda haka wannan yana nuna cewa addini wani abu ne da ya haɗu da bangarori guda biyu, bangare na farko na zahiri na batini, bangare na biyu kuma na zahiri, wato abin da yake zuciyar mutum da kuma abin da zai aikata. Wannan shi ya haɗu ya ba mu addini. Sannan wannan sura kamar da kuka gani tana fitar mana da hakikanin abin da ake kira ƙaryata ranar sakamako, wato ƙaryata ranar gobe kiyama, ƙaryata sakamakon wuta ko aljanna. Menene hakikanin ƙaryata ranar sakamako? Wasu daga cikin malamai sun yi ta magana akan cewa wannan sura ta sauka ne akan wani mutum, ko dai ake ta sauka ne akan Al-Walid ibn al-Mughira, ko ta sauka akan Al-As ibn Wa'il al-Sahmi, ko kuma ta sauka ne akan Abu Jahl, ko ta sauka akan Abu Sufyan gabanin musulunta. Amma alal hakika waɗannan maganganu ne waɗanda ba su zo da isnadi musnad, wato da isnadi wanda yake cikakke ba. Galibi za ka samu daga maganganun wasu daga cikin tabi'ai, wanda ko Ibn Jurayj matsalan ko Qatada su suka faɗi maganganun ba tare da sun yi isnadin maganar ba. Sai dai abinda aka sani cewa wannan sura ko da ko za ka ce ta sauka ne ga wani mutum ko don wani mutum, to maganar da Allah ta'ala yake yi a nan yana yin ta ne da duniya, kuma ta shafi dukkan wani wanda wannan abinda sura ta kutatta kunsa ya shafi shi, ko kuma yake aikata abinda wannan sura ta yi bayani. Saboda haka sura ce da suke ɗauke da wannan manufa ta bayyana hakikanin imani, hakikanin aqida, menene jaddata sakamako, me kuma ne menene ƙaryata shi. Allah ta'ala ya buɗe wannan sura da istifhami, wato da tambaya. Tambaya ce dan a fito da mamakin abin da ya faru ko yake faruwa. A ra'aitan da zai yukazzibu bi din, shin ka ga wanda yake ƙaryata ranar sakamako? Wannan addini wasu malamai sun fassara shi da as-sawab wal jazaa wal hisab wal iqab, wato sun fassara addini a nan da sakamako, sakamako na lada ko sakamako na ukuba, sakamako na aljanna ko sakamako na wuta. Sai zama ma'anar ayar a ra'aitan ladhi yukazzibu bid-din, ashe ka ga wanda yake ƙaryata sakamako? Yake ƙaryata akwai sakamako na aljanna ko na wuta, na ukuba ko na ni'ima? Wasu malamai suka fassara addini bi ma'anar islam, wato musulunci. A ra'aitan ladhi yukazzibu bid-din, shin ka ga wanda yake ƙaryata addini? Sai zama addini a nan bi ma'anar islam, saboda Allah yana cewa inna ad-dina inda Allah al-islam, ba wai ana nufin kowane irin addini ba, ana nufin addinin musulunci. Saboda kowane irin addini ba za a jingina wa Allah shi kai tsaye ba, bayan musulunci, bayan musulunci ya zo, musulunci shi kadai ne addini. Wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan falan yuqbala min fa huwa fil akhirati min al-khasirin, wanda duk zai nemi wani addini ba musulunci ba, to ba za a karɓi wannan addini daga wajensa ba, ranar gobe kiyama yana cikin asararru. Saboda haka bayan zuwa musulunci babu wani addini da ake jingina wa Allah sai musulunci. Sauran addinai sai dai a jingina wa masu shi, a ce addinin nasara ko a ce addinin yahud ko addinin majus, sai dai a jingina wa mai addini, amma ba za a ce addinin Allah ba. Musulunci shi kadai ne addinin Allah. Saboda haka idan an fassara addini a nan, to ba ana nufin kowane addini ba, ana nufin addinin musulunci. A yanzu za ku ɗauki dukkan ma'anonin guda biyu, duk da cewa mafiya yawancin masu tafsiri, jumhurul mufassirin min as-salaf wal khalaf, sun fi cewa addini a nan ana nufin as-sawab, ana nufin al-jaza, ana nufin sakamako. Kamar yadda Allah ta'ala ya sifanta kansa maliki yawmiddin, ko maliki yawmiddin, yawmiddin shine yawmil jaza, ranar sakamako. Ubangiji ya fassara yawmiddin yawma la tamliku nafsun li nafsin shay'a wal amru yawma idzin lillah, ranar da kowace rai babu wata rai da za ta mallakar mu wata rai wani abu ba, dukkan komai a wannan ranar ya koma ya tattara wajen Ubangiji shi kadai. Saboda da dama daga cikin malamai masu tafsiri sun fassara ayar da cewa yawmin din abinan addin anan ana nufin sakamako, ana nufin ranar kiyama, ranar da Allah ta'ala zai saka wa kowa wato bisa aikinsa. Ita ranar an kira ta yawmin din domin a wannan rana ne kowa yake ganin kamalin jainunar jirinda, kowa zai tabbatar cewa Allah shi kadai ke da mulki, kuma kowa dole ya sadu da ya saranda miƙa wa Allah. Ranar da Allah ce liman mulkul yau lillahi alwahidil qahhar, ranar da babu wani mai mulki sai Allah shi kadai. To kasancewar dukkan wata halitta za ta je ga Ubangiji ta'ala tana mai saduda, tana mai miƙa wuya, kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abda, duk kowa sama da kasa wanda ke sama ko da ke kasa kowa a ranar sai ya je wa Allah a matsayin bawa. To a ranar nan kamalun jainunati lillah tazhar li kulli dhi aynayn li kulli ahad, kowa zai tabbatar da cewa ashe Allah ta'ala shi kadai ke da mulki, kuma shi kadai ne wanda kowa da kowa dole ya miƙa masa wuya, dole ya sadu da ya saranda. Shi yasa aka kira ta yawmi din. To a ranar ne kuma Ubangiji zai yi sakamako ga dukkan wani wanda ya je mata, in ya je da kyakkyawan aiki ya yi mata kyakkyawan sakamako, in ya je da mummunan aiki ya mata mummunan sakamako. Ubangiji ta'ala ya bude surar da tambaya. Tambaya ba ta ai bashi ansa ba, ba dai yana buƙatar ansa ba, a tambaya dan a fito da wani abin mamaki wanda dole mai hankali ya yi mamaki, don babu wani mai hankali da zai yarje wa kansa wata ukuba ta har abada saboda wata manufa ko wani abu da zai cimma a duniya, saboda wani abu na kyalekyalen duniya ko wani jin daɗin duniya ya zaɓa wa kansa faɗawa cikin wata ukuba ta har abada. Da mamaki a ce mai hankali ya yi wannan, da mamaki a ce mai hankali ya gamsu da wani abin da yake ƙanƙani ne nan duniya, don abin da yake nan duniya abu ne ƙanƙani, abin da yake wajen Ubangiji shi ne wanda yake wanzuwa, shi ne wanda ba zai ƙare ba, shi ne mai yawa. To ta yaya za a yi mai hankali ya yarda ya fanshi abin da yake ƙanƙani ga wanda yake mai yawa, ya haƙura da mai yawa don ya samu kaɗan? Mai hankali ba zai yi wannan ba. To shi yasa abin ya zo da siga ta tambaya, tambayar fito da mamaki. Su'al ne na ta'jib, ara'aita alladhi yukadhibu biddin, sannan kuma tambaya ce wacce idan aka yi ta za ta kara jan hankalin duk wanda ya ji tambayar. Shin ka ga wanda yake kareta sakamako? Masu kareta ranar sakamako sanannu ne, duk wanda ya yi imani da Annabi sallallahu alaihi wa sallam, ya yi imani da abin da ya zo da shi, ya yi imani da musulunci. Idan aka ce mai ƙaryata sakamako, mai ƙaryata ranar alkiyama, ya san shi, sai ce wanda mai imani akwai ranar alkiyama. A wannan lokacin duk kafiran Makka wanda surar ta fara kwankwasa kunnuwansu ba su yadda cewa akwai ranar sakamako ba, akwai ranar za a sai suna ga cewa an mutu an mutu kenan, babu ranar sakamako. Da haka duk wanda ya yi imani da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya san waɗancan ne suke faɗa. To a zo kuma ana tambayar ka, ka ga wanda yake ƙaryata ranar sakamako? Za ka yi mamakin tambayar, saboda ansar ba za ta zo yadda kai kake zato ba. Yadda kai kake zato ce mai ƙaryata ranar sakamako shi ne wanda bai yadda akwai tashin alkiyama ba, haka za ka zata ansar ta kasance. To shi yasa sai aka zo da sigar tambaya wacce daga farko ƙoro ka za ka baka wata ansar wanda kuma ba ita ce alƙur'ani zai bayar ba, saboda wannan ai kowa ya riga ya sani, kowa ya san wannan ansa. Duk wanda yake mumini ya san waye mai ƙaryata ranar sakamako, da yadda Abubakar, Ammar, Bilal, Khattab ibn al-Arad, sauran attabiquna al-awwaluna, wanda ayat ta sauka, surat ta sauka a gabansu, sun san cewa Abu Jahl Al-Walid ibn Mughira Ubay ibn Khalaf sun san cewa duk waɗannan suna cikin waɗanda suka kare ta ranar sakamako. Saboda ba buƙatar a sanar da su. To maga shi surar ta zo tana tambaya kuma da lafazin ra'aita ar-ru'ya ar-ru'ya da kaga kaga shin kaga wanda yake kare ta sakamako. To sai jawabin ya zo sabanin yadda kwakwalwar wanda ya ji tambayar za ta fara bashi. Makon ya ji an ce mai karyata ranar sakamako shi ne wanda bai yarda akwai tashin alkiyama. Sai Allah ce fa zalika allazi yad'u al-yatim. Sai ansa ta zo da fadar wata sifa fa zalika allazi yad'u al-yatim shi ne wannan wanda yake banga jamaraya. Domin ad-da'u shi ne ad-da'u bi'un. Wato ka banga da mutum da ƙarfi ka bige shi da ƙarfi. Ka duba yadda Ubangiji ya haɗa lafuzan guda biyu lafazin ad-da'u da kuma al-yati. Al-yati shi ne yaro ƙarami wanda bai balaga ba ko yarinya ƙarama wacce bata balaga ba ta rasa mahaifanta ko ya rasa mahaifansa. Waɗanda za su kula da tarbiyyarsa ka kula da cinsa da cinsa da tawiyyarsa. Babu shakka wannan makhluk ne zai a cikin mutane mai rauni ne ga yarinta yaro ne ƙarami sannan kuma ga shi ya rasa wanda zai kula da shi. Ne wani ne wanda duk mutumin da yake da damir yake da insaniya zai tausaya masa domin rauninsa. Sai kuma kalmar da'u ta zo wadda take nuna bangajewa ce aka amfani da kalmar da'u kuma aka ce yatim ba ta wanda yake bige mai ƙarfi ba ko yake bige wata al'umma ko wani gida ko wata ƙabila ko wani basarai domin wani duk ana suranta kowa tare da shi. Amma yatim ramzi ne na za'if wanda yake mai rauni sai aka ce ya da'u yatim yana bangaje maraya daga haƙƙinsa yana ture shi daga haƙƙinsa da ƙarfi shi ne masa dukiyarsa kwace masa kadarorinsa ya hana shi duk wani haƙƙi nashi wanda ya cancance ba shi ko kuma ya riƙa musguna masa yana dukansa yana kyararsa ganin cewa yatim ne maraya ne ko kuma ya ƙi taimaka masa tare da yana buƙatar taimako. Duk wannan suwar ne duk wannan alamomi ne na bangaje maraya daga haƙƙinsa. Kuma an batun maraya a nan don a nuna maka ya kai gaya ya kai matuƙa wajen rashin tausayi ya kai matuƙa wajen ya ci haƙƙin kowa ne wanda ba zai tausaya wa maraya ba. Kai magidancinka da kai da ƙarfinka da lafiyarka kana son zai tausaya maka ba zai tausaya maka ba. Wanda bai tausaya wa maraya baya ɗaya ba ya kuke zai zai tausaya ku al'umma. Babu shakka wannan taswiri yana suranta maka shiddatu qasawati qalbi zuciyarsa a bushe take babu tausayi babu imani don a nuna maka cewa mutum yana aikata aikin da'a yana tsayawa ya ga ya kiyaye abinda Allah ta'ala ya haramta ya ga ya guji abubuwan da Allah ta'ala baya so. Idan yana tunanin akwai wani sakamako yana tunanin akwai hukuma yana tunanin in yayi alkhairi zai samu wani gwaggwaban sakamako yana tunanin in yayi sharri yayi akasin wannan akwai wani mummunan sakamako da zai biyo baya ya yarda da haka to shine zaka ga yuqdimu ala amali sa'a yana aikin da'a yana kokarin barin mato. Amma mutumin da babu wannan a tare da shi wanda yake ganin in hiya illa hayatun dunya namutu wa nahya wannan rayuwar ce kawai babu wata mu rayu mu mutu shikenan magana ta kare saboda haka yana ganin duk abin da yayi anan za a yi a gama, saboda haka in shi mai karfi ne duk wanda ya cuta ya cuce shi kenan har abada, kuma babu ranar sakamako. Wannan babu tunanin cewa wata rana zai taushi, wata rana zai zuciya za ta karaya, ta karaya a sabbi. So wannan Ubangiji Ta'ala ya hada wannan da wannan, shi ara aita allazi yukazzibu bid-din, sai ce fa zalika allazi yad'u al-yatim, sai ya nuna maka cewa alamar karyata ranar al-kiyama tana bayyana tare da ita wajen mu'amalarta da sauran abin nan, sauran mutane, wajen yadda za ka gaba gadi kansu tsaye yana keta hurumatin nan, yana keta dukkan wata alfarma ba tare da yana jin komai a zuciyarsa ba. Allah ce wadalika allazi yad'u al-yatim wa la yaqutu ala ta'am al-miskin, sannan baya kwadaitarwa abinda ciyar da miskin. Kaga anan Allah bai ce baya ciyar da miskin ba, domin kai ma baka da san za a faɗa ka mutumin da aka ce ya banga jama'a, ya bige shi, ya make shi, ya cinye haƙƙinsa, kuma ya zai ɗauka ciyar da wani miskini, wani miskini zai ciyar? Kai ba baka tsammanin wannan za ka ajiye. Su sai ka ce wala yahuddu, baya kwaɗaitarwa, baya sa wani yayi ya ciyar da miskini. Ginin ta'abdin sai aka jingina wa miskini, aka ce ta'abin miskini, don a nuna cewa kamar a wannan abincin nashi ya cancanci a baki, ya cancanci a taimaka masa, amma duk da haka shi baya ganin ya kamata a baki haƙƙin, wato shi a karan kansa zai bige, kuma da zai ga wani zai bige ba zai ce a kai kyale wannan ba, a zai zuga shi kai ma bige, kai ma cinye, kai ma kwaci. Watakila wani ya ce to ai yawa daga cikinmu ai ba kuma ba ma kwadaitarwa, ba ma kwadaitarwa a ciyarsu, sau nawa za ka ga wanda ya cancanta a taimaka masa ɗin ba ka yi magana cewa a taimaka masa ba? To yana nufin za ka shiga cikin wannan ayar kenan, don ba ka fata cewa a taimaka ma wannan ba, ba wanda yake nufi ba. Mun san cewa dan na san wane ya cancanci taimako, dan ban faɗa ba za a ce na shiga a ra'ayinsa ba. A nan abinda ake nufi shi wannan rashin kwaɗaitarwar aƙida ce a wurinsa, wato shi yana ganin bai kamata ma a matsa ma wani yayi ba, shi da mun ba a magana yayi, to yana daga cikin aƙidarsa kuma kada a matsa ma wani yayi. To kaga wannan gaba ɗaya yayi hannun riga da sifar ta mumini. Sifar mumini Ubangiji Ta'ala ya sifanta mumini sai tawasu bil marhama, suna yi wa junansu wadici da a kautaya wa juna. A cikin suratul asr wa tawasu bis sabr wa tawasu bil haqqi wa tawasu bis sabr, suna yi wa junansu wadici da gaskiya. Wanda yana daga cikin wasici da gaskiya shine ka gaya wa mutum abin da ya dace, ka hana shi abin da bai dace yayi ba. To shi wannan yayi hannunka mai tsaya, wato yayi hannun riga da sifa ta mumini, baya da sifa ta mumini ta tausayi, baya da sifa kuma sai sa a tausaya ma wani, duka biyu baya da shi. Shi yasa Allah Ta'ala ce kalla balla tukrimuna al-yatim wa la tahaddununa ala ta'amil miskin wa ta'kuluna al-turatha aklan lamma wa tuhibbuna al-mala hubban jamma. Wannan ita ce sifa kalla balla tukrimuna al-yatim, Allah ce ba haka bane, ba dai kwa karrama maraya, ba kwa girmama shi, ba kwa mata goma ta arziki, wala tahaddununa ala ta'amil miskin, ba kuma kwa taimaka wa junanku wajen ciyar da miskini, wa ta'kuluna turatha aklan lamma, kuna handume kayan gado, to kuna cinye gadon mutane. wa tuhibbuna al-mala hubban jamma, kuna san dukiya so na fitar hankali so mai yawa so da yauce iyaka. Saboda haka musulunci aqidarsa aqida ce da take tasiri tattare da masu ita. Duk mutumin da aqidar musulunci ta ratsa shi, ya yadda akwai Allah, ya yadda akwai ranar lahira, ya yadda akwai hisabi, akwai aljanna, akwai wuta, ba za ka taba ganin zuciyarsa gaba ɗaya ta bushe ba. Na'am, wani lokaci zai yi zalunci, amma akwai lokacin da zai farfado, akwai kuma lokacin da zuciyarsa za ta ɗan karaya, akwai lokacin da zai tuna lahira. Amma wanda zai zama haka ɗabi'arsa take ko da yaushe, to akwai shakkar ya yi imani da lahira. Shi yasa Ubangiji ya kawo abin asigar muzari, ce fazalika allazi yad'u al-yatim, wanda yake tunkuɗe yake ba wai yayi abin sau ɗaya ba, ya tuba, a'a ta zama ɗabi'ar ta ce ko da yaushe in ya ga wani gurin da zai iya kwatar wani haƙƙi ko ɓace ma wani haƙƙi to zai kwata. Wala yahuddu, shi ma sigar muzari, wala yahuddu ala ta'amin, baya kwaɗaitarwa a bisa taimakawa, a bisa ciyar da miskini. Wannan shi kimma muka cewa aqida tana da alaƙa da aikin gaɓoɓi, wanda mun yi wannan dogon bayanin lokacin da muka yi tafsirin surat al-Asr, ka ce wannan adabi da Ubangiji ya yi, illa allazina amanu wa amilus salihat, aqdul khas ne ala al-am, ba wai yana nufin amalus salih wani abu ne daban, imani daban ba, a'a abu ne tare suke, aiki na ƙwarai jigo ne a cikin imani. Don haka idan imanin bawa ko da ya yi rauni, to ba zai zama babu aikin alheri tare da shi ba, sai dai aikin alheri ya yi rauni gwargwadon raunin imanin da yake da shi. Amma wanda zai zama gaba ɗaya rashin aikata alheri ya zama shi ne ɗabi'arsa, ba a tunanin a ga ya zama wani masgar na alheri, to wani alama ce na cewa imanin da yake tafiya da shi ƙarya yake. Saboda haka ku duba yadda Ubangiji ya fassara masu ƙarya ta ranar sa. Babu shakka akwai tsoratarwa, akwai tsoratarwa a nan. Mutum ya tsinci kansa yana tusiya shi mai imani ne, kuma ya ga cewa waɗannan sihohin su ne tattare da shi. A nan kada ka zaci an ambaci yatim ka ɗauka sai maraya kaɗai, da haka za ka iya cutar wanda ba maraya ba ne. Da za ka ce maraya shi ne wanda ya san ubansa kafin ya balaga, in ya balaga ya fita daga sunan maraya, duk da shi ba haushi a gurinsa, to wanda babansa ya mutu ko maraya ko babansa ta mutu, baban yana nan ma sai ce masa maraya. Sai ga mutum in babansa zai ya ɗansa uwansa ta masa, sai ka je yana cewa kishiyar uwan kula da maraya nan, ga shi ba shi yana da rai musulmi ko da ba maraya ba ne, kana nan ya yi maraiki, kuma kana nan ya yi maraiki, to mai amfanin ka? Sannan mun za ka ga sun yi shekaru ya yi aure, amma sai ka je ya ji a taimaka musu shi maraya, ka ga ɗan shekara 70 yana da a taimaka musu shi maraya, to ka ga a duniya ba wanda ba so lokacin da mutum ya kai karfinsa to ya zama ba maraya ba, domin a lokacin ana ga zai yi fafuta wajen ya ga ya kare haƙƙinsa ko ya kwato wa kansa haƙƙinsa, amma yana ɗan tsugudusunsa, to yana buƙatar waɗanda za su tsaya taimaka masa. Shi yasa musulunci ya matsa a kula da dukiyar mala'ika, wala taqrabu mala al-yatim illa billati hiya ahsan, kada ku matsa, kada ku kusanci dukiyar, la taqulu amwalahum ila amwalikum, ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حبا كبيرا. وجد يمطع مكان الشندوس في المرايا إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. كبر الله تعالى شفعين إذا تنسى وما دم الله تعالى يقال ويودكم ونوان ديتاسو شكم ونيدينا نروني cewa kai ya gajiya, Allah shi ta'ala shi ne gatansa, sai ya tashi annabinsa maraya, sai ya tashi maraya ya rasa mahaifinsa tun yana ci, ya rasa mahaifiyarsa lokacin bai ci shekara 6 ba ko shekara 6. To kaga dukkan wani wanda zai samu kansa cikin irin wannan yanayi to kada ya damu, Allah ta'ala zai kula da shi yadda Ubangiji ta'ala shi alam ya jirka yatiman fa'awa, to haka nan Ubangiji zai taimaka ma dukkan wani wanda yake mai rauni, duk wani mai rauni Ubangiji zai taimaka masa. Kuma wannan dan a ƙara ƙarfafar dukkan wani wanda zai ga ba shi da wasu wata'il, ba shi da wasu hanyoyin da zai kwato wa kansa haƙƙinsa, a yayin da al'umma ta koma tana rayuwa irin rayuwar namun daji, rayuwar dabbobi a dam, mai ƙarfi yana cinye mara ƙarfi. To ka dogara ga Allah, ka maida al'amarinka ga Allah, kada kai rauni, Ubangiji yana tare da kai kuma zai kwato maka haƙƙinka. Domin wancan mai rauni mai ƙarfi wanda yake kokarin ya cinye haƙƙinka shi ne mai rauni a gurin Allah, kai kuma mai raunin da ake ganin mai rauni ne kai ne ka tsarfa din a gurin Ubangiji. Wai sai da Abu Bakar yake cewa ad-da'ifu bikum qawiyyun indi hatta akhudha lahu haqqahu wal qawiyyu fikum da'ifun indi hatta akhudha al-haqqa minhu. Mai rauni a cikin ku shine tsakarfa a guna har sai na ga na kwato masa haƙƙin, tsakarfa kuma a cikin ku shine mai rauni a guna har sai na ga na kwato haƙƙin wanda yake haƙƙin wanda yake hannunsa. To haka musulunci yake, yana yi wa mutumin da yake da rauni kallo na tausayi, kallo na wanda za a tsaya a ga an kwato masa haƙƙinsa. Shi kaga dukkan wani abin da za a yi magana na haƙƙin bil adama to ba musulmi za a ga yawa ba, ko haƙƙin yara ko haƙƙin mata, wannan ba mu musulmi za a zo a koya mana wannan ba. Alƙur'ani cike yake da wannan bayani, sawa'un al'umma ta yi aiki da wannan ko bata yi aiki da shi ba, duk sanda ta tashi za ta koma ta ga bayanin da ya fi kowane bayani. Ana magana haƙƙin mata a kundin Majalisar Ɗinkin Duniya, kaga ai ba haƙƙi ba ne, kusan so ake azalunce ta da sunan karɓo mata haƙƙi. Domin duk wanda zai mayar da rayuwar mace tare da rayuwar namiji ta zama rayuwa ce ta keke da keke, rayuwa ce ta kamar da ɗaya da ɗayarwa, ba rayuwa ce ta kamun ba, ba rayuwa ce ta tuɗa ni suke ka ba, ba rayuwa ce ka kammala min na tafi na kammala maka naka ba, a'a rayuwa ta keke da keke, kwabo da kwabo, saro da saro, to wannan rigima yake so ya haɗa. Yanzu suna nan za su yi taron magabatar da kundin haƙƙin mata, haƙƙin mata wanda kuma kun san menene a kundin, abubuwa ne cike barkatai wanda suka saba wa addini, suka saba musulunci, suka saba wa fitra, ba maganar ma abinda addini ya zo da shi ba, a fitra mata dan adam sai ko dabbobi ba sa rayuwa akan irin wannan tsari. A ce mace a gida namiji yana zalin da ta saboda in ta haihu ita za ta shayar da yaro, ita za ta yi renanta, ya yi mata wayo shi ya tafi neman kuɗi, to ba za a yadda ba nan gaba zai kasance idan suka haifi ɗa to sai an za a yi lissafin nawa zai shayar da yara, nawa zai tarbiyarsa za ta ci, wato kular da za ta yi da shi. Saboda haka a zuba a yi lissafi a ga to ke za ki ɗauki kaza, ni kuma zan yi miki ciko. Saboda haka miji ya riƙa biyan matarsa yayin da ya bar ta a gida tana kula da yara, fi sabilillahi, wanda ya dace da tunanin ɗan adam, ko dabba ita take kula da ƴaƴanta. To shikenan, idan mijin ya hana kuɗin za ta jefar da yaran ta tafi, sun manta da tausayin umuma, sun manta da wannan. Shi yasa nace hatta fitra ta ɗan adam wani tunani ne ake yi tsakanin abin, cewa matarka ta aure in ta taɓa ta ba da izininta ba, ta sa hannu ka taɓa ta, to za a kama ka da laifin ta yi mata rashin kunya, ya zama a taharrushin jinsi. Idan kuma ka kusance ta ba da yardarta ba, to wannan fade ne na gidan aure, ya zama fade a gidan aure, ka duba da ka. Suna na wajen abubuwa ne goma sha tara duk ciki ba na ɗauka, yanzu kasashen duniya za a je a hadu kuma sai ka ga babban kasashe sun sa hannu akan wannan kundin abu ne musulmi an san ba ba wanda ya isa ba ba hannu ba ko hannu da kafa za su sa ba za a sa wannan dokar musulmi ba zai buwan nan gaskiya ne gaskiya ne a ce yanzu ba zan fito ba nan sai na biya kudin shayi da ka fito za ka neman mata abincin da za ta ci kuma sai ka biya ta har ila yau su can dai da suke rayuwa irin ta dabbobi da Allah ya gaya mana ulai ka kala na balhum azab za ka alqur'ani shi ya gaya mana tsarin kiyaye haƙƙin mai rauni ذلك الذي يدعو اليتيم كاغا حقين مي روني انان ubangiji ya sanya keta haƙƙin mai rauni alama ce ta cewa mutum bai dana ran kiyama ba sai Allah ce fawailul lil musalli ananin azaba ya tabbata ga masallata alladheena hum an salatihim sahun wadanda suke rabtanwa ga barin sallah wato wadanda suke yin rabtanwa wajen kula da lokacin sallah ko kuma kula da sharuɗan sallah suke yin sallah ba a lokacinta ba ko suke yin sallah ba tare da kula da haƙƙinta ba rukuninta sharuɗinta da suwa ba ta kula duk da wannan saboda wannan biye na daga cikin as-sa'u an salah ba ce wai lil musalli alladheena hum fi salatihim ba dan da aka ce fi salatihim to an kafi ba wanda ba sa a cikin sallah a asfa'u an salah asfa'u an salah ya kunshi tarkuha bil kulliya mutun ya daina yin ta kwata kwata ya kunshi tozar ta lokacin da mutun ya bari sai lokaci ya kure kamar wanda zai bar sallar asar sai lokacin da ainihin rana ta yi fatsifati sannan zai je ya yi sallar lasar wanda annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce wannan sallar munafukai ce sallar munafukai ce sallar munafukai ce mutumin da zai zauna yana sallar rana har sai ta je hatta tabluga qarnai shaytan thumma qama fa naqara naqara al-murabi wa salla arba'a sai ta kusa faduwa ta yi fatsifati sai ta je a dunguri ya dundungura ya ce ya yi sallah annabi ya ce tilka salatul munafiqin tilka salatul munafiq tilka salatul munafiq tilka salatul munafiq wanda sallar munafiki ce sallah ce ta munafiki sallah ce ta munafiki da waɗanda suke barin sallah sai lokacin ta ya zo ta da zai fita cikin gaggawa a tashi a yi da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya bada labarin cewa za a samu wasu sarakuna kamar da yake cikin sahihai hadisin Abu Dharr cewa za a samu wasu sarakuna wanda za su zo suna jinkirta sallah ga barin lokacinta saboda in ka yaske su annabi yana gaya Abu Dharr in ka yaske su ka yi sallah a lokacinta ya tambaye shi ya Rasulullah za mu yi sallah da su ke ku yi sallah da su su zama muku da ɗauri saboda a wancan lokacin da wannan abin ya faru a zamanin mulkin Banu Umayya wanda lokacin sayin da Umar ibn Abdul Aziz ya yaki wannan yana daga cikin abin da sirarsa ta nuna cewa ya tashi ya yi fada da magana jinkirta sallah saboda wasu su gulgula a bari har lokacin ta ya kure ya yi fada da wannan to shi ne annabi yake gaya masa cewa idan aka kai shi wannan lokacin kai kai sallar ka a lokacin ta suka ce ya rasulullahi to yaya in suka zo ta su sallar za mu bi su annabi ce ka bi su ku bi su sai ta zama ta dauri sai ta zama nafila gare ku saboda a wancan lokacin shugabanni suke limancin sallah suke jan sallah don haka in sun zo za su yi sallah su ga cewa wasu suna ja da baya baya kaga zai zama matsala wato za ku ta waye ki to sai a shiga kama mutane ana azabtar da su ana wahalar da su to sai annabi ya ce ku yi sallar da su ku sai ta zama muku nafila ce amma fa ku yadda ku ku jinkirta sallar daga lokacin ta ku bari lokacin ta ya za ka ubangiji yake fawailu lil musalli ya nuna suna yin sallah tunda har gashi ya kira wasu al-musalli shi yasa sai ya sifanta, amma ga yadda suke yin ta, ko dai wata rana ba, ko ko sun tashi su yi ta ba yadda Allah ce ba, kamar yadda Allah ta'ala sifanta ya sifanta munafiqai, innal munafiqi yuqadi'una Allah wa huwa qadi'uhum wa idha qamu ila as-salati qamu kusala yura'una an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalilan. Cewa munafiqai suna ganin suna yaudarar Allah, kuma wa huwa qadi'uhum shi ne mai mayar musu da yaudarar su. Wa idha qamu ila as-salati, in sun tashi za su yi sallah, qamu kusala sai su tashi cikin kasala, yura'una an-nas suna yi dan abin. Saboda haka wala yadhkuruna Allah illa qalila, ba ta ambatan Allah sai dan kadan. Shi yasa a cikin sifar da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ta munafiki, ta sallar munafiki karshe yace la yadhkurullaha illa qalila, la yadhkurullaha illa qalila, baya ambatan Allah sai kadan. Ubangiji yace wailul lil musallin alladhina hum an salatihim sahun, nan fawailul lil musallin, idan ka tsaya iya nan to zai zama duk da yin sallah ya shiga uku. In ka ce fawailul lil musallin ka bar karatun iya nan, baka karanta ba. Wani zindiki game da Ibn Taymiyyah yake kai cewa an ce da shi tashi kai sallah, yace a baka ji Allah yace fawailul lil musallin ba, baka ji Allah yace masu sallah sun shiga uku ba, sai ka ce to ka karanta ba nan, ka kara gaba alladhina hum an salatihim sahun. Sai yace ai mai hankali magana bai ta ishe shi, sai ya ce da mai hankali magana ta ishe shi. Akwai baitin da ake jinginawa Abu Nuwas, Bashar ibn Burs, ba Abu Nuwas, Bashar ibn Burs ya shahara da shaye-shaye. Shaye-shayen giya, wani ya zo yana masa inkari ya daina wannan shan giyar, Allah ya hana shan giya. Sai ya karanta wani baitin waka, ma qala rabbuka wailul lil ula takiru bal qala rabbuka wailul lil musallina. Shi ba inda Allah ya ce wailul lil ula takiru, dan ya tabbata ga masu maye, ga yan shaye-shaye, amma ya ce wailul lil musallina. To kaga ya dauki wani bangare ya bar wani bangare, karan cewa jumlar ba za ta cika ba sai ka kara ta, tunda Ubangiji ya sifanta al-musallin din da ake magana. Wailul lil musallin alladhina hum an salatihim sahun, wadanda suke wata da sallar su, suke rankarwa ga barin sallar su, ba sa yin ta a lokacin ta, ba sa yin ta da sharuɗan ta. Falafa min ba'dihim khalqun adaa'u as-salata wattaba'u ash-shahawat fa sawfa yalqawna ghayyan. Yana daga cikin ibaatu as-salah. Waliyatan bai Sa'id ibn Jubair rahimahullah cewa suwaye Allah yake nufi da alladhina hum an salatihim sahun, wannan bai kawai da musallin alladhina hum an salatihim sahun. Sai ya shiga masallaci Sa'id ibn Jubair, sai ya shiga masallaci sai ya ga wasu mutane shan lokaci ya tafi ya fita, sai ga su suna ta sallah da gaggawa, suna ta uba da zuwa. Sai ce idan wanda ya tambaya abinda ka tambaya ga shi nan, wani lil musallin da kake tambaya ga shi, kaga wannan ita ce ansa a haikaci. Ki alladhina hum an salatihim sahun, ki alladhina hum yura'una, wadanda suke yi dan a gani, wato suke yin aiki dan riya. Idza qamu ila as-salati qamu kusala yura'una an-nas, idan za su tashi sallah sai su tashi cikin kasala, suna yi ne dan a gani, wato suna sallah ne dan mutane kar su ce ba ta sallah, kar a gane cewa su munafukai ne, amma a zuciyarsu ba sallah suke so ba, Allah Allah suke yi su ga an gama, wata sallah ma ba ta yin ta, wani alama ce ta munafiki. Haka sifa ta riya ɗaya ce daga cikin sifofin munafukai, wajen ciyarwa, wajen sallah, wajen fita jihadi, dukkan wani aiki na ibada suna yin shi ne saboda mutane, ba suna yin shi bane saboda Allah. Yuqatiluna hamiyatan, yuqatiluna sum'atan, yuqatiluna riya, suna yi ne dan a gani, dan a fada, dan a ce sun yi, dan su bawa kansu katanga da kariya. Ubangiji ta'ala yana ba mu wannan hoton, yana ba mu wannan sifa dan mu fahimci cewa waɗanda suka tozarta haƙƙin Allah to su za su tozarta haƙƙin bayin Allah. Ka duba ayoyin farko, Ubangiji ya faɗa haƙƙin bayin Allah. Wani zai ce so ya ba suna sallah ba, ya sallar su ba ta hana su, inna salata tana hana al-fahsha'i wal munkar, ya sallar su ba ta hana su ba. Allah ya ce tana hana al-fahsha, tana hana munkari. Ya su za su rika banga jamaraya suna cinye dukiyar miskini ba sa taimaka mata, me yasa sallar su ba ta yi musu amfani a nan ba? Allah yake gaya maka ai sallar da suke yi ba sallah suke yi ba, ai sallar da suke yi sallah ce mara gurbi, ba za ta amfane su ba. Na'am, sallah a yadda take idan an yi ta kamar yadda Allah ya ce to tana tasiri ga rayuwar mutum. Baya za a yi mutum ya zama yana sallah yadda Allah ya ce, kuma sallah ba ta yi tasiri wajen dabi'arsa, wajen halayyarsa, wajen mutuncinsa, wajen karamcinsa, dole sai an ga tasirinsa. In aka ga yana abubuwansa ba ruwan Allah a ciki, baya duban Allah a cikin al'amuransa, to a binciki sallarsa, an yi yana yin ta daidai. Shi ya sa lokacin da safai suka gaya ma annabi sallallahu alaihi wasallam wani mutum yana tashi, annabi tabbai sai ya ce yana sallah, suka ce yana sallah, sai ta tanhahu salatu, in yana sallah sai Allah ya zanta hana shi, wato za ta yi tasiri za ta hana shi. To dan haka in ka ga mutum yana sallah, amma duk abin da Allah ya ce ai baya yi, duk abin da Allah ya hana yana yi, to sallah ma ba sai yi ba. A duk gure da yake yana shigowa ana hada ka fada shi, amma ba sallah yake ba. Sallah kuke sallah zuciyar ma tana wani guri, zuciyar ma tana wani guri, kamar da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa mutum zai mai a sallah ya gama sallah ba shi da wani abu a cikin sa illa nisfuha, ko kuma aw thuluthuha aw rubu'uha aw khumsuha bal qala aw sudduha. Mutum yayi sallah ya gama sallah ba zai samu wani abu na sakamakon sallah ba, sai dai bisa tara ko dai bisa takwas, to duk sauran ya yi sa'a saboda babu kusu, babu nutsuwa. To wanda kuma yayi dan a gani ba dan Allah ba, wanda ba ma sallar gaba daya, duk wanda ya assasa aikin sa na alkhairi tun karan farko akan abariya, to wanda aikin batil ne bil isma, tun a farkon labari ya fara aikin dariya, to aikin ya rushe babu shi. Sauraka wanda ya zo ya fara sallah dan wasu su gani, to wannan ba shi da sallah. Malamai suna tafsiri game da ayyukan da suke bai daya ne, kamar sallah aiki ne bai daya, rakawoyinta duka hudu ko rakawoyinta uku ko biyu duk abu ne zai zo bai guda. Da mutum zai fara sallah da ikhlasi sai ya yi raka'a uku, sauran raka ɗaya ya gama, sai wasu suka shigo kawai sai gyara sallarsa, ya ƙara makalƙala jikinsa, ya ƙara wata nutsuwa, ya ƙara tsawaita sujjada, dan dai waɗannan su ga cewa ai yana sallah mai nutsuwa, to duk ukun da ya yi da ikhlasi sun wuce. Saboda sallah wani abu ne gini guda ɗaya, babu wata sallah raka'a ta uku ta farko ta karɓu ta ƙarshe ce kawai da karɓuwa, a'a, in dai ta ƙarshe ta rushe to duka sun rushe. Sabanin ibadar da take da ban, wato take wato a lallabi kamar azumi, kaga azumi na Ramadan kwana 30, mutum ya iya yin kwana 15 da ikhlasi, sai 15 din ƙarshe ta zo ko 10 ƙarshe ta zo sai ya shigar da ya cikin labarin. To wannan 10 ƙarshe din da ya shigar da ya cikin su zan su lalace, waɗancan da ya yi da kowace ibadar a nan daban take. In ka azumi ana fara shi daga ainihin hudu al-fajr zuwa faduwar rana, to idan har daga hudu al-fajr har zuwa faduwar rana bai yi ba, to shikenan azumin sa wannan ya kai labari. Na biyu ma in ya ɗauka a haka ya kai bai yi riya ba, in na dau na uku sai ya shigar da riya a ciki, to wani na ukun shi ya lalace, kowane zaman kanta yake. Amma sallah ita abu ne wanda yake guda ɗaya mai zubi guda ɗaya. Sannan aiki akwai ayyukan da ya galibi ayyukan da anafuhu ya ta'adda wanda idan kai wani zai amfana galibi ne ya tafi shiga cikin su kamar sadaka haka kai sadaka wani zai amfana galibi ne ya tafi shiga cikin kamar mutumin da zai karanta Qur'ani dan a jidadin karatun to anan malamai suna da wani tafsiri da suke aikin da nafuhu ya ta'adda idan kai dan Allah sai kuma aka yabe ka sai ka ji dadi wanda ya rushe maka aikin aiki ne wanda ka yi shi da farko dan Allah ka zo ka gina dan karerar masallaci duk babu wani abu rariya a zuciyar Allah kawai ka nufa da aikinka sai kuma aka yi sai yaban aikin da kai kuma sai ka rika jin dadi mutane suna yaban abin da kai wannan zai rushe maka aikinka wannan ba zai rushe aikinka ba an gane aikinka yana nan kamar yadda Abu Musa al-Ash'ari yana karatun Al-Qur'ani Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji kashe gari da suka hatsa yake ce masa ai na ji karatun da kasuci ta Mizmarul Mazamir Ali Dawud ya Rasulullah aida na sani la habbartuhu laka tahbiran kaga ya ji dadi shi aida na san aida na kara sai yake maka karatun sai ya baka sai kuwa kaga alama ce ta cewa ya ji dadi amma san da yake karatun sa bai ma san cewa ana sauraron sa ba amma wanda ya zo tun farko ya zo ne da yuqal qari da ce ga gwani makaranci dan wannan tun farko ya zo to na ba shi da yana cikin ma'awul man tusa'aru bihi nar yawm al-qiyama wanda ya zo shi hari ta Abi Hurairah yana cikin wanda za a fara rura wuta da su kafin a shigo da mujrimai tun ne je hajjin sa tun sai da sai da dawo a cikin alhaji sai ji dadi wannan ba zai ci hajji akwai ayyukan da za a yi su dan Allah kuma akwai wani garadi na duniya da shigo wata bukata ta duniya ta shigo an yi dan Allah kuma sannan ana son a dan samu wani amfani na duniya kamar mutum ne zai je hajji da niyyar in ya je hajji kuma ya gama zai dan faro takalma ba wanda takalmi zai ta koyi zai dan faro takalmar ta wannan babu komai laisa alaikum junahun an tattaku fadla min rabbikum babu laifi za su iya haduwa ko wanda ya fita jihadi ya aka samu ganima aka san masa ya ji dadi wannan ba zai cutar da aikin sa ba amma akwai ibada da ake yin ta mahda shi kawai babu wani nafi duniyawi da yake shiga kamar sallah akai sallah dan abiya sa ba irin wannan ba za ka sa duniya a ciki ba an gane ko amma akwai wasu wanda abubuwa na duniya kuma suna iya shigowa mutum ne ya yi azumi kuma azumin nan ya kara masa lafiya goma sai ya ga a to azumin nan kuma da ila kara samun lafiya shi gaba da yi ba a ce azumin sa ya rushe dan ya samu wannan amfanin wannan ba zai cutar da azumin sa ba Allah ya alladhina hum yurauna wa yamnauna almaud sannan kuma suna hana taimako wato suna hana dukkan wani abin da yake taimako ne ga wanda ya cancanci a taimaka masa Abdullahi dan Mas'ud yake cewa kunna fi ahli rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na'uddu al-qidra wal fas min al-ma'ud a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam muna daukan irin su tukunya irin su diga irin su wutar yanka nama irin su jefiri irin abubuwan da amfanin gida yana cikin ma'un da idan makocin ka yazo yana neman aran boki ko yana neman aran diga ko yana neman aran tsani ka bashi idan ka hana to ka ji ka zama dan karshen ra'ayinka duk wanda zai hana makocinsa abinda ya cancanta ya bashi shi ba tutuwa zai yi ba dan ya bashi abubuwa ne na amfanin gida wataƙila yana da ranar su ma to in ka hana ɗan uwanka tare da yana da bukata to ka shigo karshen wannan tsira ka yi daga wayan na'unan ma'u da haka a cikin sallallahu alaihi wa sallam ne cewa kamar da cikin sahih sai ayyana hadisin Abu Huraira kada makoci ya hana makocinsa ya dora ita ta kafanta akan sandar ta tunda yana so ya ta kafanta ya tashi rumfa ko ya tashi ɗakin sa kada yake ba za ka juna mun ba sai idan ya ga kamar zai in zai tunne ko wani wani abu da dalala wala jira amma ba zai tunne ba kai ya hana shi kai ya hana shi annabi ya ce kad la yan'a jarun jara an yabghiz khashaba sannan annabi sallallahu alaihi wasallam naha an 'aqd al-bahr mutum da yana da raƙuma mabutu da yana da raƙuma mata sai zo ya ce ka bada alar raƙumin ka dan yiwa raƙuma da barbara sai ki sai abiya ki annabi ya hana wannan ka ba shi aro haka nan mutum da yana da ruwa a gidansa a ƙofar gidansa ya ce mutane ba su yi ba sai shi annabi ya hana wannan za ka wani jisuna cikin ma'u kalmar ma'u tana nufin duk abin da za ka taimaka ɗan uwanka yana tsananin bukata kai kuma kana da rararsa to kakka hana shi Allah ta'ala ya sa mu dace lokaci ya yi dole mu tsaya a nan da fatan abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada a cikin kuskure Allah ya ji mana sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam.